ne wanda yake mai sauki wajen Allah subhanahu wataala, in Allah ya so ya iya sa madda, halitta a cikin wuta, in ba wanda ya isa ya ce ba haka ba, haka in ya so ya iya sa duk halitta a aljanna, ba wanda ya isa ya ce ba haka ba, wallahu ya hukumu la mu'aqqibal hukumi, Allah shi ne wanda in ya hukunci ba wanda ya isa ya ce ya akai ne. To
in tajtanibu kaba'ira ma tunahawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima.
In kuka nisanci, Ubangiji Subhanahu wataala ce, in kun nisanci manyan zunuban da ake hana ku daga gare su, daga aikata su, an samu saɓani tsakanin malamai akan menene haddin zunubi wanda yake babba, kusan an samu gamuwa tsakanin malamai akan cewa zunubai sun kaskashe biyu, akwai manya akwai ƙanana. To amma wanne ne manyan, wanne ne ƙanana? To anan aka samu saɓani mai yawa tsakanin malamai, shi dai anan mufassiru ya tafi akan cewa wahiya ma warada alaiha wa ido, shi ita ce duk wani zunubi da aka yi narko akan aikata wannan zunubin, abinda aka ce wanda ya kaza to za a yi masa kaza, wanda ya kaza zai gami da kaza, to irin wannan sai a ce zunubi ne babba. Amma abinda aka ce kada a yi amma ba a ce wanda ya za a yi masa wani abu ba, to wannan sai a ce zunubi ne karami. Kalkatal, wato Qur'ani dai ya zo da bayyana cewa akwai manyan zunuban akwai ƙananan zunuban, kama ita wannan ayar, kamar aya allazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish illa al-lamam. Kalkatal, kamar kisa, kisan kai ya gabata gare mu a cikin sura ko nan gaba a nan a wannan sura rumayatul mu'minin muta'ammidan fajaza'uhu jahannam halidan fiha wa ghariballahu alayhi wa la'anahu wa addalahu azaban muhin. Duk wanda ya kisa to ba shi da wani sakamako sai wutar jahannam, kuma fa ba maganar fitowa, inda ya kashe mummuni ne da ganga wazina ko zina, wadda shi ma an faɗi narko da yawa a kanta, wallazina la yaduna ma allahi ilaha nahara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bilhaqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yura'af lahu al'azabu yawm al-qiyamati wa yahlu fihi muhana. Wassarikati, ko sata an faɗa wassariku wassarikatu faqadahu aydihuma jazaan bima kasabana kala min allah. To ko na kalma ma kasaba jazaan bima kasabana kala min allah. Wa an ibn abbas, an karbo daga ibn abbas yace hiya manyan zunubai ila sarfi ni atli aqrabu, ta fi kusa a ce ta kai 700, ta fi kusa da a ce ta kai 700. Shi yasa cikin malamai akwai wanda ya ta kokari sai da ya rairayo manyan zunuban da yake an samu narko a cikin fadarsu, ko kuma abin da ya kama da haka ya tara ya fidda har 700. Ibn Hajar al-Haythami wato ne ya fati 974 ko ya yi littafi Az-Zawajir an-Iktiraf al-Kaba'ir, wanda ya tsara kabiran nan har suka kai haka, har suka kai haka. To nukaffir ankum sayyi'atikum, shi dai yana daga siffar wanda yake adali, wanda za a ce masa adali ya zamo lalle ya bar manyan zunubai gaba daya, sannan ma kuma a galibin rayuwa ya bar ƙananan zunuba, ya bar ma wani abu wanda yake ya halatta gare shi, amma kuma ana ganin mai aikata shi za a dube shi wani irin kallo. Inda Ibn Asim yake faɗa, wal adlu man yastanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi sagaira wa ma ubiha wa huwa fil iyani yaqdahu fi muru'atil insani. To inda kuka bar manyan zunubai to nuka fir an ku sayyi'atikum, ma kankare muku ƙananan zunubanku, as-sagaira ƙanana bidda'ati da sababin ayyuka, yanda mai jawharatu tauhid yake faɗa, wa bitinabin lil kaba'ir tughfaru sagairun wa jalwuru yukaffiru. Ya zo cewa alwala yana cikin abin da ke kankare zunubai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi ingantacce, idan bawa mummuni alwala ya wanke fuskarsa to duk wani zunubi da ya aikata wato wanda yake karami sai ya fita tare da ruwan alwalan nan ko da tare da karshen tare da duko na karshe na ruwan alwalan nan shi yasa duk abin da ya duba ko fada da yayi magana da wanda yake ba daidai ba amma sagira ce to wajen alwalan nan sai a wanke haka nan idan ya wanke hannayensa duk abin da ya taba ba daidai ba wanda yake taba shi din sagira ce to shi ma sai ya zamo ya kankare haka nan ya wanke kafafu shi yasa lokacin da zai shiga sallah sai ya zamo ya shiga sallah yana tsarkakacce ba wani zunubi tare da shi ko babba ko karami to ku ka ya kamata kankare muku zunuban ku wani rihilukum ma shigar da ku mudhalan ma shiga biran milmimi wato akwai mudhalan wato in an ce mudhalan to ya zama masdari ne mimi daga adhala kamar an ce mudhilkum idhalan shi yasa fasir ya fassara da idhalan dan masdari mimi na tafiilin da yake haura sulasi to yana zuwa ne da sigar sunan maf'ul yana zuwa da sigar sunan maf'ulin sa aw mauri'an ko kuma an ce madhalan yanda yake a wata jira'ar wanda ita ma sar'iyya ce wato gurin shiga ya zama sunan makani ne kenan sunan makani ne karima ne girma huwal jannatu shine aljanna ma shigar da ku wajen shiga ne girma shine aljanna hadha yunasibu kauna husma makani wannan ya dace da zama wasu sunan makani wa amma la tunni mazdaran amma in an tafi fa zama wasu mazdari bisa jira'a mudhalan abinda ake nufi cewa matabbatar shigar wannan mai girma aljannatu shine aljanna ma'ana zama wasa mai girma la nakada cewa babu wahala a ciki wala ta'aba ba gajiya bara aljanna a cikinta akwai abinda ba wata ido da ta taba ganin kamar sa ba wata kunne da ta taba jin kamar sa abinda ma bai taba rantsuwa ba a zuciyar wani daga cikin mutane
wala tatamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabu wasalu Allah min fadli inna Allah kana bikulli shay'in alima
to sai ya fi mafassir zai zo a cikin tafsirin nan sababu nuzuli haka zan saukata shine burin Ummu Salama matan manzo sallallahu alaihi wasallama kaunaha da burin masdarin kenan kaunaha min rijali zama wata daga maza dai burin ina ma a ce ita namiji ce me yasa kake burin ka ce ita namiji ce domin ubangiji ya fifita maza bisa mata da wasu lamura masu yawa yana daga gare ta shar'anta yaki shi namiji an shar'anta yaki a haƙƙinsa amma ita mace ba a shar'anta yaki a haƙƙinta ba sai fa idan kafirai suka shigo ƙasar musulmi inda yaƙi ya zama faru aini to a sannan ko da mace ma a banne ma ce da ta yi yaƙin nan inda yake kafirai sun shigo ƙasar musulmi amma inda musulmin ne za su tafi su yaƙi kafirai to ban da mata ba a shar'anta yaƙin a haƙƙinsu ba sai dai sa iya fita nan dai makawar rinduna kamar irin yadda yake a kwaza bani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wajen ba da magani ga wanda ya bukaci magani ko abin da ya kama da haka to ko kuma juma'a farilla ce akan namiji amma akan mace ba a faranta ta ba bari mace cewa akai ko tana wajen da za a yi juma'a ta iya zamanta ba lalle sai ta tashi ta yi ba malaman mazhabar Imam Malik suke cewa idan mutum aka ce ba dole ne sai ya je juma'a ba saboda wani dalili amma idan ya dace yana wajen da za a yi juma'ar a san da za a yi ta to a sannan ya zame masa dole ya bi su ya zo da juma'a amma akwai mutum uku wanda su aka ce juma'a ba ta zama wajiba a kansu ba kuma ko suna wajen da za a yi juma'ar ba ta zama wajiba a kansu ba inda sai dalil ujuri yake fada man halalal juma'ata min zil ujuri alayhi an yadhula ma'ahum fadari wala ala unsa wala ahli safar wal abd fi'luha wa illaha haram wanda dai ala juma'a daga wanda aka ce an yafe masa ba sai ya je ba to ya zame masa dole ya shiga juma'ar tare da su ne kamar makawan da bai sani dan jagora ba ko bai san hanya ba, amma ko sai sa dace saboda wani dalili, san da za a yi juma'a, ga shi a inda za a yi juma'a, to wannan ya zama masa dole ya bi juma'a, dole ne ya yi juma'a, daman dalili dan zuwan tayi zama ba zai yi ba daga hakkinsa, ko zai yi da wahala kware, amma mutum da yana wajen kuma dole ne ya bi su. Amma mace ba ko da tana wajen da za a yi juma'a, to ita ba dole sai ta bi ba. Haka nan matafi, matafi ka zo za a yi juma'a, kana matafi tafiyar da za ta sa a ce juma'a ba ta wajen ba a kanka, to yanzu ba dole sai ka bi su ba, ka iya zamanka a gama juma'a ba dole sai ka bi su ba. Haka nan kuma bawa, bawa shi ma ba dole sai ya bi ba, shi ne wala ala'unsa wala ahli safar wa ma ala'unsa wala ahli safar wal abdu fi iluha wa illa hahara. To waziyadatu yana daga abinda Allah ya fifita maza daɗi filmi rasi a wajen gado, namiji an ƙa'ane masa ƙari, wato ana ba shi lizzakari misali hazilin sayani kwatankwacin rabon mace biyu, illa iyaka akwai inda ai a gadon macen sai ya zamo ta fi namiji, zai zama mace ta fi namiji idan haɗuwarta da namijin a sannan ya zamo ita ma ba ma alheri ba ne gare ta, tunda a gado ana samun ɗan uwa nika wanda in ba dan shi ba da ƴar uwarsa mace ba ta da gado ko? Sai a ce ƴar uwar mace ba ta da gado, kamar da a ce mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa mata biyu da ƴar ɗansa. Yanzu wannan ƴar ɗan in ba ta da ɗan uwa namiji, ƴan uwan nan biyu ƴaƴan sassan nan biyu mata sun kore ta da gado, amma in tana da ɗan uwa fa illa an yakuna ma'ahunna zakaru, in suna da ɗan uwa namiji fa yu'assibuhunna, to wannan zai asirta su fa yakunu ma baqiya bainahu wa baina ahwatihi lizakari misl hazzul unsayin, sai ya zama abinda ya saura tsakaninsa da ƴan uwansa, sai a ce namiji a ba shi kwatankwacin rabon mata biyu. To amma kuma ana samun ɗan uwa na rashin sa'a wanda sababin samuwarsa gado abinda za a gada ya ragu, ko ma gaba ɗaya aka rasa gada, ta yi ma sababin samuwar ɗan uwa namiji ya zamo kuma an rasa ma gadon gaba ɗaya, sai a yi burin ma ina ma ba shi kenan, in dai ta gadon ake, in dai ana ta gadon sai a yi burin ina ma ba shi. Yanzu misali kamar da a ce za a mutu a bar ƙyantsatso ɗaya, za a bar miji, za a bar uba, ga miji ga uba ga kuma ƴadda da ɗanɗa, to a nan yanzu tunda yake akwai ɗanɗan nan ƴaddan nan ba su da gado, saboda asali za a ce a raba dukiya sha biyu, za a raba dukiya sha biyu zama wato bayan akwai ga uwa ga uba ga ƴadda ga ɗanɗa, to yanzu za a raba dukiya sha biyu, za a ce a ba ita ƴantsatso nisfi shine shida, za a ba miji rubi'i shine uku, za a ba uwa sudusi biyu, saura ɗaya, ga ubaki ma sudusi yake bukata, dole a yi masa aulin ɗaya a ba shi ɗaya. To yanzu idan da ƴar ɗan ita kenan, sai a ce to ita ma a yi mata aulin sudusi, tunda duk a nan ba wanda ya kore ta, ƴar tsotso ɗaya ba ta isa ta kore ta ba, sai sun kai biyu shine za su kore ta, uba ba koren ƴadda, uwa ba ta koren ƴadda, miji daman shi ba wanda yake kora a cikin magada gaba ɗaya. Yanzu idan ƴaddan nan ita ce ba ta da ɗan uwa, za a ce a yi mata aulu da sudusi, ita ma za a yi mata aulu biyu, ya zama kenan za a raba gadon sha biyar ne, za a raba sha biyar ne, ɗaya da shida miji da uku, uwa da biyu, miji da ɗan uba da biyu, ƴadda ma da biyu. Amma in tana da ɗan uwa sun zamo da shi da ita masu gado da asirci, tunda dukiya ta kare ma abuta farilla ma sai da aka yi musu aulu, to ai ba za su yi gado ba gaba daya, shi yasa ita annan in ne ta gadon ne sai ta yi burin ina ma a ce ba ta da ɗan uwa. To amma ta shari'a abinda take duba shine in ba ta da ɗan uwa ba ta da gata, shi yasa aka ce to a ba ta, da ba ta koka ka tunda ba ta daga da amma in tana da dan uwa yo ai tana da gata in tana da dan uwa ai tana da gata me zai hana shi ya kula da ita ne zai hana zai sa su za sa sa rai a cikin dukiyar kakan su ma gashi da miji yana da yarwa me zai hana ya kula da ita me sai wani tsoho ya mutu ya ba musu wani abu ko to shi yasa wato anan aka ce wato za ta gado in ita kada ce wa gairu zalika da wasu guraren to da to kwaje ne wannan to kada wala ta tamanna ko kuce za ku yi burin ma farrada Allahu bihi ba'arakum abinda Allah ya fifita sashin ku da shi ala ba'arin bisa sashi min ji hatta duniya ta bangaren duniya ta bangaren duniya wato kada kuce za ku yi burin haka shi dai irin wannan shi ake kira hasada shi ake kira hasada wanda hasada abu ne mummuna shi to shine wato fa in ta alaka in ya zama yara sai binti kali malikai lahu da cewa yana burin abinda yake ba na wani ya komo hannunsa ko ya koma ga hannun wani can ba ga hannun wanda yake ba ma zawali anu tare da cewa shi abin wanda abin yake hannunsa ya bushe daga gare shi to ya zama hasada wanda take abazzarge shine abin nufi da fadin Allah kai yahudawa ko su ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasada ne bisa irin abinda Allah ya bayar gare shi na daga baiwarsa shi an halatta masa ya auri ma fiye da mace hudu wa fi zalika qala ibn hanbal a cikin wannan ne ibn hanbal yake cewa ata dari alaman asat al adab fa kana jazauka an hasani wa sadda alayka wujuha talab ala na'am qul ka fadali man bata li hasidan ga duk wanda ya fana yana min hasada ata dari ka san kuwa alaman asat al adab ga wa muna na ladabi asata ala Allah ai ka muna ne a hajjalibin Allah a cikin abin da Allah yi Allah ya zartar da hukunci a mulkin sa ka ce kai bi maka ba kai ka ce kai baka yadda da abin da ya bani ba a wata nusa ko li annaka lam tarda lima wa habdan ko baka yadda da abin da ya bani ba Allah ne ya bani a baiwarsa ba naka ya dauka ya bani ba ba na wani naka ya dauka ya bani ba a'a nasa ne ya bani amma kake cewa kai haka bai ma ba kaga an yi mummunan ladabi kenan a janibin Allah ta kana jazauka sakamakon ka sai ya zama an hassani cewa ubangiji ya ci gaba da kebance ni da baiwarsa wasadda alaika dariqat talab kai ko ya zama ya toshe ma tafarkin nema kuma ake fada cewa shi mai hasada ka kyale shi domin kyale shi din da kai kawai shine maganinsa izbir ala gaizil hasudi fa inna sabraka qatilu fannaru takulu ba'raha illa tajid ma takulu to wa in ta alaka ko ya zama yara ta da kamar abin da yake ga waninsa tare da cewa shi ma wani abin da yake hannunsa ya ci gaba da zama a hannunsa to idan abin tsoron Allah ne ko abin da yake gyaruwa a addini wa in fada malin ko jiyar da dukiya a alheri to irin wannan abin so ne wa huwa al-ma'ani shine abin nufi bi kawali da fadin manzo Allah alayhi salatu wassalam da yake cewa ba hasada ba inda burin abin da yake hannun wani yake daidai sai a waje biyu shine dan kai burin a ce kana da wani abu irin wanda yake hannun wani to daidai ne amma bayan nan ba wannan guri biyin duk inda zaka ga abu a hannun wani kace zaka yi burin ina ma a ce kai ma kana da irin sa to ba daidai bane na farko rajule mutum ne atahu Allahu malan da Allah ya hore masa dukiya Allah ya bashi iko ko bisa ya kashe dukiyar nan tasa a cikin abin alheri shine masallaci shine makaranta shine gyara hanyar jama'a shine haka wa mutane rijiya shine taimakon almajirai da duk dai wata hanya ta alheri sai kuma mutumin da Allah ya bashi hikima shi yana hukunci da ita yana koyar da ita da mutane idan amma idan nan kaga wani yana da kuɗi ya tara biliyoyi ka ringa burin ina ma za a samu limijin radil gina kai ma ka samu dan a ce kana da kuɗi to wannan ya halatta amma malamai suka ce shi ma dai a nan bai dace ba ko da dai an ce ba aikata haramin akai ba amma bai dace ba dan bawa abinda yake kanka kai kokari kamar da hankalinka akan abin da zai tsirar da kai a lahira dan kaga kudi a hannun mai kudi ba lalle ne kudin nan su amfane shi a lahira ba وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إننا زلفة إلا من آمن وأمل الصالحة فأولئك لهم جزاء الرئيس بما أملوا هم بالغرفات آمنون دن أنت على كتي ذكر يوم كتن غيبا للي يزموا ونمسين أوجن اللعبة shi yasa mai hankali me yake buri ko yaushe ai ya samu matsayi wajen Allah ba ya samu wani abu can na daban ba tayun an bashi irin yanda aka ba wannan yazo ya lalace kai shi wannan da aka bashi dukiyar ya tara ko da dai bai aikin alherin da ita ba amma dai bata sabauta masa lalacewa ba to amma shi tayun an bashi dukiyar ya zama daman dukiyar ta bude masa kofar halaka ne musamman a wannan wakacin da yake ba san da dukiya ta fi jawo halaka irin a yau to lin rijali nasibu yalla yu'addiya dan kada ya bayu wato kada ku yi burin abinda Allah ya fifita sashin ku da shi akan sashi na fuskar duniya ko addini li Allah yu'addiya dan kada ya sada ila tahasudi zuwa yi wa juna hasada wata baguri ko gaba da juna lin rijali nasibu maza suna da nasu rabon ne matsabo sawabin suna da lada a cikin abinda suka tsururi bisa bi ma anilu da sabon abinda suka aikata min aljihadi na daga aiki wa gairihi min aljihadi na daga yaki wa gairihi da waninsa walin nisa'i nasibin su ma mata suna da nasu rabon min matsabna daga abinda suka aikata min da'ati azwajihinna daga wato biyayya ga mazansu nan mufassiru yake nuna cewa min din anan ta zo ne sababiyya min din ta zo ma'anar ba min ta kan zo da ma'anar ba ko ta zo dan sababiyya kamar anan kenan su ma mata suna da nasu rabon daga abinda suka aikata min da'ati azwajihinna daga biyayya ga mazajensu aini ma fil hadisi saboda abinda ya zo a hadisi law amartu ahadam da a ce zan umarci wani ya sujada ga wani da sai umarci mace ta sujada ga mijinta ya zo a hadisi ala zaujati dan namiji ya kwana yana mai fishi da matarsa in miji ya kwana yana mai fishi da matarsa to malaiku sai su kwana tana suna la'antar wannan matar hakari ya waye hakari ya waye wahirzi furujihinna da kuma kiyaye al'auratu kiyaye farjinsu nazalat wannan ayat ta sauka lam maqalat ummu salamata yayin da ummu salama ta ce laitana kunna rijala ina ma a ce mu maza ne fajahanna in ya so mu je mi yaki wa kana lana mislu ajrir rijali a ce mun samu kamar ladan da maza suke samu wasallallahu sai ta yi a samu mace tana gidanta tana ɗakin mijinta in ta tsaya biyayya ga Allah da tafi da rayuwarta tsarin da Allah ya ce ta tafiyar ta samu ladan da namijin da ya je yaƙi zai samu tana gidan mijinta kuma baka fito ba bata wahala ba amma dai matakar ta tsaya kula da tsarin Allah subhanahu wa ta'ala was'alullaha ku roƙi Allah bi hamzati da akwai kira'a was'alullaha wa duniha akwai kira'a was'alullaha ni kirawoyin dai sar'iyyai ne ku roƙi Allah ne falle daga baiwarsa matastum ilaihi abinda duk kuke bukata zuwa gare shi ko da ladan lahira ne ko da ladan lahira ne ka roƙi Allah Allah ya baka ladan shahidi sai ta yi ko baka shahadar ba Allah ya baka ladan shahidi utikum Allah ya baku inna Allah kana bi kulli shay'in alima ubangiji bai gushe ba masani ne da komai wa minhu mahallul faral yana daga abinda Allah ya sani mahallin fififa wanda ya cancanta a fifi tashi akan wani wasu alukum hakanan yana daga abinda Allah ya sani irin abinda kuke roƙonsa da abinda za ka roƙi Allah to kafin ma ka roƙi Allah ai Allah ya sani ya za ke cewa babban fa'ida a cikin addu'a ba wai ka sanar da Allah bukatarka ba Allah ya fi ka sanin bukatar taka amma ka nuna kaskan da kai ga Allah da mai da lamarinka ga Allah cewa ka ɗauka ba mai yayi ma abinda ya dame ka in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala to babban fa'idar da ake samu a addu'a kenan Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da muke roƙon sa na alheri Allah ya zama mana da dukkan lamura mai zama mana dukkan ka akwai tambaya sai dai aka tsaya lafiya
sunan da ke cewa sunan ramani ala Allah ta'ala kamar akan mu'mina tun mun haɓa a shi wannan ya taɓa faruwa
ya taɓa faruwa bare kuwa akwai mace da ta zo ba wala Allah ma ba sau daya ba wanda suka ce sun ba da kansu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To
shin akwai
sadaki a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da aka ke bance shi da shi cewa ya iya aure ba da sadaki ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da aka ke bance shi da shi cewa ya iya aure ba da sadaki ba. Eh malikawa suka ce da aka ce in wahabat nafsa halin nabi yana radan nabi wan yastankiha, wato abin da aka ke bance manzo Allah da shi anan shine yin auren ba da sadaki ba, ahan ba wai aure da lafzul hibati ba. Suka ce ko da kowa ma ya iya aure da lafazin hibati, ka iya cewa na baka yata amma bisa kaza, inda mai mutarsa yake fada wa bisa daƙin wahabtu, ai amfani da lafazin wahabtu wajen daura aure amma sharadi ya zamo an ambaci sadaki. In ka ce na baka yata kawai ba ambatan sadaki, wannan bai inganta ba, ba za ta yi. Wajen Shafi'awa ko suka ce ko ma da ambatan sadakin bai wadatar ba.
جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
قال الله سبحانه وتعالى بني سبحانه وتعالى ولكل جعلنا موالي من سنيا مجبنتا أصبتا أصبي daga kowanne da kowanne mina rijali daga maza wanda sai da mata. Idan namiji ya mutu za a samu asibai gare shi a galibin halaye, haka nan mace ta mutu za a sami asibai gare ta a galibin halaye. Ai da kulli man mata ga kowanne daga wanda ya mutu mina rijali a maza ne awin na sai ko daga mata mawali, Allah ya sanya aiwara sa ta magada ya suna wanda za su gaje su. A cikin magadan nan akwai asibai, akwai kuma da su ba asibai ba ne, yau dauna za a ba su mimma tarakal walidani daga abinda mahaifa suka bari, wal aqrabul ko yan uwa lahum za a bayar gare su minal mali daga dukiya, allazi tarakal walidani wanda mahaifa suka bari, in mahaifa ko ɗaya daga cikin su ya mutu ƴaƴan da ya bari za a ba su daga abinda ya bari a matsayin gado. Haka nan kuma wal aqrabul yan uwa in ma su idan sun mutu. Wa hadha halul mufassiri, wannan shine yanda mai tafsirin mu ya fassara wannan aya. Wa qala ghayruhu, wannan sa daga malamai yace inna qawla hul walidani wal aqrabuna, kadin Allah subhanahu wa ta'ala al walidani wal aqrabuna bayanu lil mawali, bayani ne ga su magadan, su za su gado ba za a gaje su ba, a cikin akwai wanda su sai dai su gado amma su ba za a gada ba. Kowanne a ciki ingantacce ne al'awwalu, amma abinda mufassirin mu ya tafi a kai shine magana mafi kusanci akan wani Abdullahi ibn Abbas yake tarjumanul Qur'ani. Manufa da kawo wannan maganar a shafi abinda jahiliya ke kansa daga gadar da abokai. Da cikin zamanin jahiliya sai mutum da mutum su yi abota, yanda zai kai jallin mahandansu ya mutu to ɗayan za a bashi daga gadansa. Ɗaya a cikinsu ya kasance yakan kama daman abokinsa ya ce jini na jininka, wato duk wanda ya taɓa ni ya zama kamar ya taɓa ka, rusa ni kamar rusa ka, idan kai ne kai yi laifi zan biya diya a maimakonka, kai ma za ka biya diya a maimakona, zan gaje ka kuma kai ma za ka gaje ni. Da wannan tsarin ana binsa, ana an bi aiki da shi a farkon musulunci, sai ake irin wannan kowanne ya mutu to wanda ya rage sai a bashi sudusi, aka ta dukiyar wanda ya mutu shida a bashi wannan abokin kashi ɗaya. Sannan aka shafe wannan da wannan ayar wani kullun ja'alna mawaliya, koko aka shafe da fadin Ubangiji wa ulul arham ba'dhumu awla ba'dhum fi kitabillahi, ma buta zaminci sashen su suka cancanta su gaji sashe yanda Allah ya tsara, kama ya ce yanda nan gaba zai zo, wato lahum minal mali, wato jali wannan fassara abin da aka faɗa ne ko, wato abin da mahaifa ko ƴan uwa suka bari gare su na daga dukiya, wallazina aqadta imanukum, wanda daman ku ta yarjejeniya da su, wata qira'a aqadat shine bi alifin wa duniha, wata qira'a kuma aqadat, duk dai masahibai ba wanda ya rubuta alifi anan, ya zama kenan wanda suka rubuta wanda suka karanta da ita sai dai a rubuta aljar wanda dama ku ta yadda zai niya da su a imanu din jam'i ne ne mai ma'anar kasami ko da ana nufin rantsuwa wanda faransa su da su cewa lalle za a samu jibinta tsakanin ku halin rayuwa da halin mutuwa awil liyadi koko ayman yaminu din mai ma'anar hannu ne ayil hulafa'u ai abokai allazina ahadtumuhum wanda ku yadda zai niya da su fil jahiliyya tun a zamanin jahiliyya alal nusrati bisa cewa za ku taimaka wa juna wal irsi cewa za a samu gado a tsakanin ku fa'atuhum nasiban to ku ba su nasu raban uzuzahum min al mirasi raban su na daga gado ho su dusu shine su dusu a harza abu wato abu dawud ya fita je sai as-sunan daga dariqa ibn isaqa daga dawud ibn husain yace ina karantawa wajen ummu sa'id bin rabi'a ita wato sayyidina abubakar ne rene ta ina karanta qur'ani a wajenta sai na karanta wallazina aqad taymanukum sai tace a ba aqad zaka ce ba aqad zaka ce an ce wannan tace wannan aya ta sauka ne a game da abubakar da dan sa lokacin da dan yake musulunci yakenan sai abu sai na bakar ya ce wallahi dannan nasa ba zai ci gadan sa ba to da musulunta shine Allah ya umarce shi ya bashi za su raban cewa wannan rantsuwar ta tashi cewa ba zai gaje shi ba babu wannan tunda a tsarin musulunci ba ka da dama ka ce wannan magaje naka ba zai gaje ka ba dole sai ya gaje ka ko kana so ko kana ki shi yasa malamai suke cewa haƙƙi sabiti ba'dal mauti jabra haƙƙi da yake ya tabbata bayan mutuwa dole ko da shi wanda za a ɗauka a bayar bai so ba dole ba inda zai yi wato kuma inna Allah haqiqa ubangiji kana ya be gushe ba ala kulli shay'in shahida mai shaidawa ne bisa kan kowane abu duk abin da aka yi a gaban Allah ake muttali mai tsinkaya ne akan komai wa minhu halukum ha yana daga abin da Allah ke tsinkaya akan sa halunku wa hadha mansuh wasu malaman suka ce wannan an yi nasin sa bi kaulihi da fadin ubangiji wa ulul arhami ba ruhuhu aule bi bari yanda muhashi yake fada yan uwa sashen su su suka cancanta a ce sun gaji sashen shi yasa irin wannan abokan a daina ba su gado kenan sai zabo an yi nasin haka to
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
الرجال ماذا سبب نزول ياسر سكرون الآية شوى صادمنا الربيع عند ربن متعنا مدينة وانا تكرجع الفولي وجم منذ صلى الله عليه وسلم ما تستعي كوشن هالي سونا تهديبا يلزيد sai Sa'adu ya mare ta sai ta je wajen ubanta ta faɗa masa ga yanda suka yi da mijinta to shi uban nata sai ya tafi da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi ya mari zababbiyar yata yata ce wadda nake ji da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai sai ta sakayya ta raba marin da ya mata ta sakayya a wajen mijin nata ta tafi tare da ubanta suna fita sai manzo Allah ya aika yace da shi ku dawo hakika mala'ika jibrilu atani ya zo mu wa qara al-ayata karanta wannan ayar ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i sannan manzo Allah yace mu ga yanda muka nufa Allah kuma ga yanda ya nufa amma abinda Allah ya nufa shi yafi wannan ar-rijalu qawwamuna magana ce sabuwa da ake nufi da ita bayanin fifita halin maza akan mata an fa'idanta a cikin maganar cewa fifita da ake ga maza akan mata saboda hikima biyu ne hikima ta farko baiwa ce ta Allah ta biyun kuwa su mazan ne suka samu wa'alam kasani cewa wato wasu a cikin mazaje yafi daga baki ɗayan jinsin mata, akan samu waɗansu a cikin mazaje wanda gaba ɗaya duk mata sun fi su, amma wannan bai kore cewa akan samu waɗansu ɗaiɗaiwa a cikin mata ba da za a ce yafi daga sashen ɗaiɗaiwar maza. Akan samu mace da za a lissafa wasu mazan ma duk a ce ta fi su. Ina misali kamar Maryam binti Imran wanda yake har sura aka ambata da sunanta a cikin Qur'ani, ko sai da Fatimatu Zahra wadda take shugaban matan halitta gaba daya. Malamai da yawa sun tafi akan cewa ita Fatima ba wata mace da za a kwatanta da ita, amma wasu suke cewa wato ai Maryamu gaba take da duk wata mace, saboda duk ita ce kadai aka faɗi sunanta a Qur'ani. Wani malami yake cewa furlan nisa bintu imranin fa fatimatun khadijatu summa man qad barra Allahu. Furlan nisa'i a mata gaba daya, matar da yake ta fi duk mata gaba daya bintu imranin ita ce Maryam ɗan Imran. Fa fatimatun bayan ta sai Fatima, Khadija sai mahaifiyar Fatima din ita ce sai da tuna Khadija kuma man garbar Allah, sannan kuma wanda Allah ya kubutar ita ce sai da tuna Aisha. Amma su malaman suka ce ai Fatima ita ce abin gabatarwa hatta akan Maryam din yadda Ibn Sirki yake faɗa, amma ni inda ni ne to ba wata wanda zan gabatar akan ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Fatima bar'atun minni yuziha ma yuzini ma yuziha, shi yasa inda Jalaluddin Suyuti yake faɗa a kokabu sadi wal murtara taqaddumu zahra'i walau ala maryami nil garra'i. Magana abin yadda da ita shine a ce Fatima Zahra ita ce gaba da duk wata mace, koda Maryam kuwa, koda Maryam wadda take tayi shuhura an faɗe ta a Qur'ani guri da yawa, hamma akwai sura ta Qur'ani da ake kiranta suratu Maryam. To wa Fatimata Zahra da Fatima wadda take mai haske, wa Hadijata da mahaifiyarta ita ce Hadija, wa Aisha da Aisha, to wayannan sai a dauki maza da yawa, a ɗebo maza da yawa ba su kai ka basu ba. Ar-rijalu maza qawwamuna, abiban ba iko ne an ba su iko, musalladuna an ba su iko, ai kiyama saldanati matsayi na iko ka kiyami lulati ala ra'aya, kamar yadda sarakai suke kula da talakawansu. Ita mace kamar talakace ta mijinta zai kula da ita. Ya zo a hadisi duk wani mai kiwo, duk wanda aka ba shi kula da wani abu to tabbata za a tambaye shi yayi kula da wannan abu. Shi yasa kakka dauka an baka mace ta tsakaninka da ita ta dafa abinci ko a kwanta, a'a wajibinka ka sanar da ita sallah, ka sanar da ita ibadar Allah, kuma ka tabbatar tana yi yanda Allah ya faɗa wa mu rahalaka bis salati wasdir alaiha, lalle ne ka umarci iyalinka su tsaye da sallah, kuma kai ma ka jure akai ko an fusa kuma ahlikum nar. Shi yasa kanka ce kai a'a bukatunka kawai su ne tsakaninka da matarka, ko tai ba abinci ko tai ba kwalliya, ka tsaya ka sanar da ita kuma ka tabbata tana zuwa da haƙoƙin Allah, ba daidai ba ne ya zamo tana ƙarƙashinka amma ba ta zuwa da haƙoƙin Allah, don kuwa ba makawa sai Allah ya tambaye ka, sai Allah ya tambaye ka. To yu'adibunahunna, za su ladabtar da su, wa yahuzuna ala aydihinna, za su riƙo da hannayensu, ayyamnahunna, za su hana su min kulli makruhi, daga dukkan abin ki. Ina misali kal khuruji min al manzili, kamar fita daga gida, ba daidai bane a samu mace a waje tana yawace in ba larura ba, ba kamar yanda yanzu nake ba, yanda aka faɗa a tsarin addini mace wa karna fi biyutukunna, ku zauna a gidajen ku wala tabarruj da tabarruj al jahiliya tilule, ba daidai ne ku ringa fita irin fitar jahiliya ta farko ba. Ku wannan shine hukunci na Allah, zamani ba ya sauya hukuncin Allah, zamani ba ya sauya hukuncin Allah, inda yake larura ne wannan an musu izini a cikin su fita. Ya sashi Shehu Usman dan Fadilu musamman yayi littafi akan wannan matsalar, yayi bayanai akan inda yake daidai ne mace ta fita daga gidan miji, da irin guraren da yake daidai ne ta je, yayi bayani kuma inda yake ba daidai ba ne a ce mace ta ringa fita daga gidan miji. To an faɗa dai wanda yake kyali matarsa tana fita wa alhali bata rike cikakken sutura ba ko take fita ba kai ba gindi to wannan ya zama ba adali ba in yafi kowa tsayawa da lamarin addini amma sai wannan laifin to za a dauka cewa ba adali bane yasa ba za a yadda da shaidar sa ba ba za a yadda da limancin sa ba man taraka zawjata amdan taharju badiyatan adrafaha ya tubarriju fala shahadata wala imama lahu wanda ya bar matarsa tana fita ba kai ba gine ko bata tana fita ba sutura cikakkiya inda shari'a take nema to wannan ko shaida ya bar ba za a karba ba dan ko ba adali bane ba za a yadda kuma ya limanci ba ba za a yadda cewa ya limanci ba to bima farallahu abinda yasa aka ba maza wannan matsayin saboda yanda Allah ya fifita ba'arahum sashin su ala ba'ari bisa sashi ai bi tafrilihi lahum ne ubangiji ya fifita maza alaihin na bisa batan bil ilmi ta fuskar ilimi wal aqli da hankali wal wilayati da cewa su suke kula da lamarin mata wa gairi zalika da wannan wannan ashara mufassiru mai tafsirin nan namu yayi nuni libalil umuri ga wasu cikin lamura wanda aka fifita maza da sababin ta bisa mata yana daga wannan lamuran daduwar hankali da daduwa a addini da cewa shi namiji shike zamowa waliyin mace amma mace ba ta zamowa waliyin namiji ba mata zamowa waliyin mace kamar ta ba za ta zama waliyin ta bace ba in ta zama waliyin mace sai dai a ce tawakkala wato wanda sai tawakkala wani ya daura auren sai tawakkala namiji amma ba dama ita ta daura auren kamar ya zama wannan bai wacce ce za a daura mata aure ko ya zama wannan a bakin ta wacce ce za a daura mata aure to dole sai dai tawakkala ko ya zama wani ne kafin ya mutu ya mata wasiya ta kula da yarsa to shi ba yanzu za a daura auren yan nan da take karkashin kulatta dole sai dai tawakkalta namiji ba ta da dama ta ce ita ce za ta daura auren to da kuma shahadatu da kuma shaida wajen shaida aka ce akwai guralen da yake sai shaidar namiji shaidar mace kadai ba za ta wadatar ba ko su dubu ne akwai inda yake aka ce a ya karba shaidar mata amma annan din guda shaidar mace 100 kamar mace biyu ne mace biyu ko kamar namiji daya shi yace shi yasa wato wa mai atumra atin kamra ataini wazalika karajulin wahide da kuma a yaƙi wal jihadu da yaƙi su aka su ba za aka faralta wa fita yaƙi ba mata ba ko zuwa juma'a ko zuwa sallar jami'i da zama wa annabawa da wasalatini da sarakuna daga duk daga mazali ba a taɓa annabi mace ba wa ma kanat nabiyyan qaddu unsa wala abdun wa shasun zufi ali to ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim haka nan sarakai ma daga maza ake manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ata mutanen duk da suka ba da sarautar su ga mace to bayan da za a sarabauta wa kaunu talaqi ya to da mene wa yana daga reta zama wannan miji an ba shi dama ya auri mata hudu tun anan rayuwar duniya an ba shi dama ma ya auri mata fiye da haka a aljanna amma ita bace ta samu wannan ba da zama wasake da kome duk a hannun namiji ne din namiji ne yake da wannan mace ba ta sakin namiji sai ko a wayansu yan gurare kai dantattu haka nan kuma kome ba a hannun mace yake ba a hannun namiji yake da zarar mijin da ya saki matarsa saki ɗaya ko biyu wato sakin ne da baba'i ne ba yace ya dawo da ita shike dan ta dawo matarsa koda ita ba ta so ta dawo matarsa to wai ma an fako kuma dalili na biyu da yasa aka ce maza su ne abeban ba wa dama su kula da mata saboda abinda su mazan nan suka ciyar alaihin akan mata minan walihim naga daga dukiyoyinsu su suka bada sadaki su suka bada duk abinda ake bayarwa fasalihatu mace wadda take ta kirki min hunna a cikin mata banitatu za a same ta mai biyayya ce ga mijinta duk mata na kirki za a same su mudi'atu masu biyayya ne li azwajihinna ga mazan su amma fi gairi ma'siyatillahi a wannan saban Allah ba daidai ne mace ta bi mijinta a cikin abin da yake saban Allah ba domin an fada la da'ata li mahlukin fi ma'siyatil halik ba abin ubangiji mahalici ba abin wani mahaluki a cikin saba wa ubangiji mahalici hafizatu masu kiyayewa ne lil gaibi ga abin da yake fake gare su aini furujin aga al'auratu wa gairiha da waninta fi gaibati azwajihinna a wahalin fakuwar mazansu ba sa cewa dan mazansu ba sa nan ba za su yi abin da yake danyen aiki a ba sa wannan bima hadisallahu dan ubangiji ya ba su kiwon haka din haisu ausa alaihinna al'azwaj inda ubangiji ya ce mazansu su kula da su to mazan su su kula da su wal ma'ana abinda ake nufi anna Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala kama arsala azwaja inda ya yi wa maza wasiya su kula da mata haka nan ma ba a kiran mata na kirki sai ko idan ya zama mazan sun kula da su ko su kuma sun kula da maza domin lamarin da sha'anin kama addinul fata'i da irin yanda mutum yayi haka shi ma ake masa wallahi ta hafuna nushuzahunna matan da kuke jin tsoron kaushin halin su isyanahunna lakum saba wasu gare ku fi mata murunahunna bi a cikin amina kwamace su da shi bi an zaharar amaratu aka ga alamun sabawar alamun kaushin halin daga gare su bi an zanantun zalika zama kuna zaton za su yi kaushin halin bai zuhunna to matakan da za ku ɗauka a kan su ku gargaɗe su fawwafuhunna Allah ku ba su tsoro da Allah a binahawi kamar miji ya ce da mace ittaqillah ki ji tsoron Allah ki kiyaye azabar Allah domin namiji yana da haƙƙi akan mace wannan jeran tawar wajibi ne dole sai an fara gargadin nan wa uhiza wujubuhu min as-sunnati an gano wajibcin daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa hajruhunna sannan idan gargadin da baka bai ba wato fazaro ku ji wato ku ce musu ku ji tsoron Allah idan kuka saba masa fazaro an yi aqibakum in zalamtumuhunna to fawwafuhunna Allah ku ba su tsoron kuka saba masa fazaro an yi aqibakum in zalamtumuhunna to fawwafuhunna Allah ku ba su tsoro da Allah wajibuna fil maraji ku kaurace musu a wajen kwanciya itazilu ku mataki na biyu kenan shine namiji ya kaurace wa shimfidan matarsa ya koma ila tirashin ahara zuwa wata shimfidar in azharanan nishuza matan nan sun nuna kaushin hali gargadin yake maganin haka waribuhunna sannan bayan nan idan kaurace wa ma dai ba ta magani ba to ku da ke su rarban gaira mubare duka wanda ba zai kuma fatar mace ba ba zai kumbura fata ba illan yarjuna anil hijran bil hijran idan kaurace musu bai sabauta sun bar abinda suke ba daidai ba fa ina da'anakum in matan nan suka dawo suka bi ku fi ma yuradu minhunna cikin abinda ake nema daga gare su abinda ake nufi daga gare su da abinda aka dora su aka ya zama haka suke wala tabgu alaina sabila to kanku nemi wata hanya ila rabihinna zuwa ku doke su zulma ta fuskar zalunci ba daidai bane inna Allah haqiqa ubangiji kana aliyyan bai gushe ba madaukaki kabira mai girma fazaruhu ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah an yi aqibakum kai yi muku azaba in da lamtumuhunna in kuka zalunci matan nan ai farmadlubu abinda ake nema daga gare ku ko maza an tafsir su bihinna ya ranku kula da su ku aikata alheri gare su saboda abinda ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kula da matan ku ku aikata alheri gare su domin ita mace an halicce ta ne daga haƙarƙari wanda yake haƙarƙari wa inna awjabatir rili saman haƙarƙarin aka halicce ta mafi karkata ko abinda yake cikin haƙarƙari na sama in ka ce kai ba maka wa sai ka miƙar da shi to sai dai ka karya idan ko ka kyale shi haka to ba gushewa na karkataccen shi yasa ku kula da mata ku aikata alheri gare su
wa in fiikum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma inna Allaha kana 'aliman khabira
wa in fiikum shiqaqa bainahuma in kun san wato haf anan ta zo ne da ma'anar alima anan kuma alhidabu maganan nan ana yanta ne lulatul umuri ga masu kula da mutane masu mulki masu kula da mutane aula ashratul ballati lati huma biha boko ga manyan mutane madaukaka a garin da su ma'auran suke zaune inda yake aka rasa masu mulki na musulunci masu mulki bisa tsarin musulunci to sai wannan umarnin ya koma ga wanda suke madaukaka a inda su ma'auran suke zaune su ne za su yi wannan aikin su za su dau wannan matakan in kuna jin tsoron shiga ba ko kun san akwai sabani tsakanin ma'aura khilafa baini ma sabani tsakanin su baina zaujai ne tsakanin ma'aura wal irafatu da aka rafa shiga kadin ga bainihi ma ko litisai ta itisai ce ai shiga kan bainahuma cewa dan a sauƙaƙe magana ai kuka san sabani tsakanin su kun san akwai sabani tsakanin miji da mace anyi ai sulhu abin ya gagara to yanda za a haifa asu ilaihima sai ku aika zuwa gare su bi rahuma da yadda su fa sai an shawarce su sun yadda a aika musu hakaman mai hukunci rajulan adlan mutum namiji wanda yake adali min ahlihi daga yan uwan miji aqaribihi yan uwansa wa hakaman min ahliha da kuma mai hukunci mutum namiji adali daga yan uwan ita matar wai wakilu zawju hakamahu shi mijin ya wakila wanda yake daga bangarensa fi dalakin a cikin in yaga abin da yafi dacewa sakin matan nan to sake ta wa kabulu iware ko kuma in yaga abin da yafi dacewa shine cewa ta bada hulu to yace ta bada hulu alaihi akan sakin wato tuwakkilu hiya hakamaha idan kuma mace ya tawakkala mai hukunci ne daga bangaren ta fil ihtilai a cikin in yana ganin cewa ta bai wa mijin nan wani abu dan ya sauƙaƙa mata shi yafi to yi haka din ya bayar din a maimakon ta sai sai hidani su wannan da aka aika sai su kokari su binciki lamarin ya yake ne me ya haddasa fitina wa ya muranin zalima kuma aka ce idan ya zama aka dace ita matar tana zaune ne a cikin mutane ba na kirki ba sai a umarce ta a samu wani waje a cikin mutane na kirki saboda so da yawa rigingimu ko rikice-rikice tsakanin ma'aura abokan zama ko makota suke farar da su a so da yawa za a samu abokan zama ko makota su suke farar da rashin jituwa a tsakanin miji da mace shi yasa irin nan babban abin da za a yi sai a fara raba wato su a raba ita matar da waɗannan mugwayen makotan ko mugwayen abokan zama don ko a samu zaman lafiya tsakaninta da mijinta to wato in yurida islahan wato idan wato filit laifa sai da ne waya murani zalima su mace zalimi a cikin ma'auran bai rujo da cewa ya daina zalincin a yi farika ne ko kuma in suka kasa gane ta kanta bayan da za a yi dai wato sun yi an rasa hakikanin mai laifi kowa yana da laifi kuma kowa alama ba zai janye ba to sai su yi hukunci da raba auren in ra'aya in suka na ganin cewa raba auren shi yafi ya kala ta'ala kuma suka yi hukunci da raba auren shi kenan sai su dawo wajen alkali su ba shi labari in shi ya tura su in suka ba shi labari ba shi da wata cewa shi alkali sai dai ya zartar da abin da suka gani ba shi da ta cewa a musamman imam malik sai dai ya zartar da abin da masu hukuncin nan biyu suka gani in yuri kara ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ce in yuri da islah in ne suna nufin yin sulhu in su masu hukuncin nan guda biyu ya zamo suna nufin su gyara tsakanin ma'auran ne to yi wa fi'illahu bainahuma ta yi kuma ya zamo lamirin ya koma ga ma'auran in ma'auran nan suna nufin a samu sulhu ne tsakanin su wal ma'ana abinda ake nufi kenan bisa cewa lamirin ya koma ga ma'auran in yuri da zaujani islahan idan ma'auran suna nufin gyara tsakanin su ba zama waye ɗaya daga cikin su ya kosa da ɗayan ba yana Allah a samu rabuwa a duk rikicin da ake samu wani abu ne yake jawowa ko kuma wato dukkanin su suna nufin a zauna lafiya ba inda yake kowa a cikin su ya gaji da ɗayan ba wa mu'asharatan bil ma'rufi da zama lafiya wa tarka ma yusi'u to da barin abinda zai muna na ran ɗayan to tasulil muwafaqatu bainahuma dacewa ta abu tsakanin su, dacewa tsakanin ma'aurata ta samu shine yuwaffiqillahu bainahuma, Allah ya datar da tsakanin ma'aura bainal zawjayn, tsakanin ma'aura ay yuqaddiruhuma, ay Allah ya ba su iko ala ma huwa da'atu, bisa abin da yake shine biyayya, abin da yake shi yafi zama wa daidai, min islahin aw firaj, ko dai daga azamu a zauna lafiya a gyara zama ko kuma a samu rabuwa. Inna Allah haqiqa ubangiji kana alima, bai gushe ba, masani ne bi kulli shay'in, da kowane abu habira, masani bil bawatin, ya san abin da yake batini ka zawahiri, yanda ya san abin da yake zahiri. To abdullah
wa abdullah wala tusriku bihi shay'a wa bil walidain ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
وعبد الله ومن جديتي وأنا كما جانا كأوري سيقوم أكداو تناتد دبائي حقوتين الله فبود دعب نباوة ديكي تكيكومي نيني يلنغ تنهاكين الله إذن يزمو أكومي bawa zai ringa tuna Allah, zai ringa tuna haƙoƙin Allah a kansa, to komai ma sai ya gyaruwa. Amma abin da yake kawo komai a ce ya lalace rashin tuna Allah, ya zama an manta da Allah abu aka wata wani lamari aka fuskanta, to nan sai lamarin kansa ya lalace kuma ya rasa gyaruwa. Wa abdullah ubangiji yace ku kadaita Allah, wai kido ku bautawa Allah ku kadaita shi, al-iqabil mukallafina, ana magana ne da wanda suke mukallafai, da annal ibadata, me yasa aka ce haka, domin ibada ta tawaqqufu, tana tawaqqufi ala ma'rifatil ma'budi, bisa sanin ubangijin da za a bautawa, wa wani yace tana tawaqqufi bisa niyyar ibada, walakinnal murada, sai dai abinda ake nufi anan, ma'ashmalul qurbata, abinda ya hada da ibadar kanta, kadaita Allah a kadaita Allah kuma a zo da ibadun duk da Allah yake nema daga bawa, allati hiya ma tawaqqafu ala ma'rifatil mutaqarrabi ilayhi, wanda ita ce abin da ke tawaqqufi bisa sanin wanda za a yi ibadar gare shi, wadda'at lafazin da'at kuwa la tawaqqafu ala shay, shine duk abin da yake biyayya ne ga Allah wanda ba ya tawaqqufi bisa wani abu, kamar zikiri, kamar zikiri kaga shi ba ya tawaqqufi akan komai. To wala tuku bihi shay, kada ku ce za ku tarar da wani abu da Allah, kada ku ce za ku tarar da wani abu da Allah, wa asinu, lalle ne wato ku tsaya ku kyautata bil walidaini, da mahaifanku ihsanin kyautatawa, birra ku biyayya gare su, walina janibi ku tausa su janibinku gare su, wa bizil qurba ku kyautata ga yan uwanku, alqarabati ma'abuta zumunci, wato an hada biyayya ga mahaifa da bautar Allah, isharatan dan nuni li ta'akkudi haqqihima, ga karfin haƙƙin mahaifa, wata hawifan dan ba da tsoro ga bayi, min ƙoƙima daga safa, daga a ce an saba musu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi, ke ne da mai saba wa mahaifansa, duk ma wata bajinta da zai je ya yi a ibada ya je amma a banza, domin ba makawa sai ya je wuta, ka ce kuma ga wanda yake biyayya ga mahaifansa, duk ma abin da ya yi ba daidai ba, ba komai ya je, dan ba makawa tun da ya yi biyayya ga mahaifa, to sai ya koma ga aljanna. Ku kyautata kuma ga yan uwa, ku kyautata ga waɗanda suke yan uwa, can da yake birran wali na janibin da an yi azimahuma, ya girmama su, da ya girmama iyayensa, wa ya hadu mahuma, ya musu hidima, wa ya fa'ala ma'ahu ma anwa albiri, ya aikata nau'o'in biyayya ga mahaifan nasa, wa karba yana haƙiƙa ubangiji ya bayyana nau'o'insa, nau'o'in biyayyan inda yake imma bulganna inda kalkibara aduma au filahuma fala taqul lahumā ufin wala tanharuma, in Allah ya sa ɗaya daga cikin mahaifanka ya tsufa a gabanka, ko kuma duk su biyun suka tsufa a gabanka, to ba kai ba faɗa musu magana mara daɗi, ba kai ba cewa za ta tsawatar da su, wa inna ma hasa halatal kibari, abin da ya sa ake banci halin tsufa, domin a yayin da suka tsufa ne da uwa da uba za su yi nauyi, dahil da ayoyin da yake sirra taya bilwasiyyati, da kula alal walidain, da mahaifa ta jo a jere amma ba a tsaya maimaita wa mahaifa cewa lalle su tsaya su kula da ɗa ba, domin ubangiji ya sanya tausayi da ta tsaya a zukatan mahaifa yadda suke jin tausayi ga 'ya'yansu ya sanya su wannan mai wadatarwa daga a ce sai an ce an kallafa wa iyayen ma da cewa sai sun tsaya da haƙoƙin iyaye na 'ya'yansu amma shi ma dai ɗan ai yana da haƙoƙi a kan iyayensa dole ne su kula da biyansa wannan haƙoƙin abinda ya sa ba a yi magana shi haƙoƙin ɗan a kansu ba don ana ganin su masu tausayi ne ga ɗan shi ya sa ko da ba a faɗa musu ga haƙoƙin ɗan a kansu ba za su yi ƙoƙarin zuwa da su ko fiye da haka ba bihi lafil auladi saɓanin 'ya'yan kali za su dida alal auradi wannan ne sai aka tsananta ga su 'ya'yan amma su mahaifan ba tsananta gare su ba a wabidin qurba ku kyautata ga yan uwa kuma ma'abuta zumunci lima fil hadisi saboda abin da yazo a hadisi arrahimu zumunci mu'allaqatun bil arshi tana nan an rafa ta da al arshi ta qulu tana cewa ya rabbi ya ubangiji man wasalani fa awsilhu wanda din ya sada ni to duk lamurran sa ka sada masa lamurran sa wannan kada ni wanda ko yanke ni fa kada hu to shi ma duk lamurran sa ka yanke su ya zama duk lamarin sa ya kasa kaiwa duk lamarin sa ba wanda yake cika to walja walata ma haka nan ku kyautata ga waɗanda suke marayu wato maraya shine wanda ubansa ya mutu to yana nan ko a matsayin maraya har sai ya balaga in ya balaga to daga sannan ya zama ba maraya ba wal masakin ku kyautata ga miskinai asalin miskinu huwa man yusaqat yaduhu biturabi shine wanda hannunsa ta damfara da turbaya wal muradu abinda ake nufi da miskini anan ma ashwalul faqira abinda ya hada da faqiri faqiri shine a wajen malikawa wanda bai da abincin sa na shekara guda duk wanda ba shi da abincin shekara guda to ya zama faqiri amma miskini shine wanda bai da komai gaba daya akan haka su malikawa suke amma ka'ida inda da aka ambaci miskini ba za a faɗin faqiri ba to faqirin ya shiga a cikin ambatan miskini haka ne inda aka faɗi faqiri ba za a ambatan miskini ba to miskini ya shiga cikin ambatan faqira shi yasa idan ɗayan su ya zo sai wadatar daga ɗaya shine ake cewa inistama'a tafarraqa wa in tafarraqa istama'a kalmomi ne guda biyu da yake in sun haɗu sai su rarraba amma in sun rarraba sai su haɗu kamar zarafi ne da jari da majruri in aka ce zarafi kawai ba a ce jari da majruri ba to ya hada hadda jari da majruri haka nan aka ce jari da majruri kawai ba a ce zarafi ba to ya hada har zarafin amma an kawo ga jari ga jari da majruri da zarafi to wannan kowanne zaman sa daban kowanne yana zaman sa ne shine inistama'a tafarraqa wa in tafarraqa istama'a to wal jari zil qurba kuka wato ku kyautata wa makoci wanda yake ga bayan makotakar ga ɗan uwantaka kuma alƙaribi minka fil juwari wanda yake kusa da kai a makotaka wasu kuma ce ana nufin makoci na kusa wanda ga gidanka ga gidansa awin nasabi ko ku wanda yake ma'abucin nisba wanda yake makocinka ne gashi kuma ɗan uwanka ne wato limafil hadisi saboda abin da ya zo a hadisi aljiranu manzo Allah ya ce makota iri uku ne akwai makocin da yake yana da haƙoƙi uku yana da haƙƙin makotaka yana da haƙƙin ƴan uwantaka yana da haƙƙin musulunci akwai kuma makocin da yake shi haƙoƙinsa biyu ne kawai yana da haƙƙin makotaka yana da haƙƙin musulunci akwai makocin da yake yana da haƙƙi ɗaya kawai shine haƙƙin makotaka shine makocin da yake mushriki daga ahlul kitabi kana da makoci ba yahudi ko ba nasari to shi ma dai ka kyautata masa amma kyautatawa ɗaya tak inda shi ba ɗan uwanka ba ne kuma shi ba musulmi ba shi yasa kyautatawa ɗaya za ka yi masa to wal jaril junubi da makoci na nesa alba'i da an kafin juwari wanda nesa yake amma dai makocin ne amma kafin a je gidansa daga gidanka ya tafiya awin nasabi koko a makoci ne amma bai hada ƴan uwantaka ba hada ƴan uwantaka da shi ba wasaibi bi zami haka nan ku kyautata ga wanda duk kuka hada tafiya da shi in kun hada wajen tafiya to a kyautata da duk wanda Allah ya hada ku tafiyar da shi fi safarin ko ausinatin haka nan kuma a wajen sana'a ya zama ga wannan kuna sana'a iri daya, to shi ma a kyautata masa, a kyautata masa kai a ta kokarin sai an raba shi da sana'a ya zama wato kai ne kai zaka ringa sana'a a wajen, ko kai kade ne zaka ringa siyarwa a wajen shi sai an sanya akai aka raba shi. Da aka ce abokin tafiya wato aka ce wa bisluhul mulasiqu laka, misalin wannan wanda kuke haduwa yake dan fara da kaifi na bi darsi ilimin a kamar wajen dauko karatu aw salati ko sallah ko sallah idan an kaba kullun da shi ake sau to wannan ya kamata a ringa bibiyar juna, a ringa bibiyar juna indai ma daga dayan ba ya tambaya me wane yake cike biya da shekaran je shekaran je wacce kullun da shi muke a zahar a wajen nan, amma yau gashi bai zo ba ko lafiya a tsaya a bincika a kyautata masa. To wakila wasu ka ce abinda ake nufi da sahibi bil jambi az-zawja, mace ake nufi, mace ake nufi, a kyautata ga mata, a kyautata ga mata, wa ibn as-sabil, ku kyautata ga duk wani matafi al-munqadi wanda ya yanke fi safari a halin tafiyarsa, wato ya zamo ba shi da abinda zai kai shi gida, to ku kokari ku tara masa abinda zai je gida. Wa ma walakta imanuku, haka nan ku kyautata ga bayinku abinda damanku ta mallaka min al-ariqai, na daga bayi suma ku kyautata musu. La mafhuma lahu, da yace bayi ba shi da mafhumi, bal mislu dawabul mamlukatu, bali kan misalin bawa dabba da aka mallaka, dabba ma ta mutum ana neman ya kyautata mata, ba daidai bane ya cuce ta. Shi yasa Maulana Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala ya kai inda ya kai a irin wannan matsayi, an ba shi kyautar agwagwa, yace a duba a gani in mace ce a siyo mata namiji, in namiji ne a siyo masa mace, saboda a rike shi haka ba dan uwansa ai zalunci ne gare shi, ba kyautata masa ba. Allah ko ya ce a kyautata masa, Allah ya ce a kyautata masa, ya ga jaki masu jakin sun kawo shi waje, wai dan kada ya mutu a zo ana wahalar dauko shi, yanzu ko da saura a koro shi ya zo, yace wannan ai ba daidai bane, ya wakkala wani a cikin sahabbansa akan ya dinga zuwa yana kula da jakin nan, yana kawo masa abinci da abin sha da magani ma, da magani ma a kulla, a shaida dabba ma da Allah ya sa a hannunka, dabba ma wannan da Allah ya sa a hannunka, to a kula da ita, a kula da haƙoƙinta. Wannan ma hassal arika abin da san fasiro yake bance bayi ni kaulihi ta'ala, saboda fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala, wala karkarramna bani adama, haƙiƙa mun girmama jinsin mutane, mun girmama jinsin mutane, wa hamalnahum fil barri wal bahri, bal isama ilayhim, shi yasa a kyautata gare su mutu a kidun yafi karfafa ma fiye da kyautatawa ga dabbobi, li kaulihi fil hadis, saboda fadin manzo Allah a cikin hadisi, inna Allah mallakakum iyyahum, Allah ne mallaka muku bayi nan naku, walau sha'a mallakahum iyyakum, da Allah ya so sai zama kudin ne za ku yi musu bauta, da Allah ya so sai zama kudin ne za ku yi musu bauta. Haka nan ma kuma duk wanda yake kamar mai gida kenan, kai ga a wannan yaron sa ne shine da dukiya, shine da komai, ya ringa tirsasa shi tirsasawa ta wulaƙanci, wannan ba daidai bane. Allah ne ya baka dukiyar da zai zama har wani ne ma hidima saboda ita, idan da Allah ya nufa sai zama shi wannan din da yake ma hidimar, shi Allah zai ba dukiya, kuma kai din nan dole kai masa hidima, shi yasa ka ringa dubo haka, karka ce zaka tirsasa bayin Allah dan kawai wani abu da Allah ya baka. Inna Allah haqiqa ubangiji la yuhibbu, baya san man kana muqtalan, wanda yake mai girman kai, fahura mai yawan alfahari, alan nas, akan mutane bi ma utiya, da abinda Allah ya hore masa, Allah baya san mutumin da zai zama ko yaushe ba shi da abin yi sai alfahari ga mutane da cewa shi Allah ya hore masa. To allazina
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
الذين يبخلون كاغا وعند سكي روى وعند سكي روى ابن أبي هاتم يفد حديثي أنا لك سيد من جبيري yace malaman banu isra'ila sun kasance suna yin ruwa da abin da yake wajen su na daga ilimi, shi yasa Allah ya saukar da wannan, ashe ruwa babba shine ruwa da ilimi, Allah ya hore ma ilimi, amma a maimakon sai kokarin yada shi ga bayin Allah su sani, ya zama a'a ka rufe shi ka danne, wanda wannan zai jawo azaba gare ka mai girma a ranar lahira. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna. Yanzu malamai suke cewa kafin Allah ya ce da wanda suke jahilai su tashi su koya, sai da ya ce da malamai su tashi su koya, lalle ne su tashi su koya. Shi yasa ashe ayan nan ta sauka ne a game da boye ilimi. Ibn Jaririn yace to ko musamman ilimin da yake jama'a ke bukata zuwa gare shi, ilimin yanda za su gyara addinin su, ko ilimin yanda za su fuskanci duniyar su, a ce za a yi musu rowar wannan. Ya zama kenan duk wanda ya bata addinin sa saboda bai sani ba, dan kai kai rowa, kai da Allah ya sanar da kai ya za a gyara addinin, amma kai rowa ka sanar da shi abinda Allah ya sanar da kai, to ka sani sai ka dau zunubi akan haka, duk abinda ya bata sai ka dau zunubi. Shi yasa ake cewa su malamai lalle za a tsaye da su a tambaye su a ranar alkiyama, inda Imam Malik yake fadi balagani annal ulama'a yus'aluna yawmal qiyamati amma tus'alu anhu al-anbiya'u war-rusul. Na samu labari cewa malamai ana yi musu tambaya ranar alkiyama irin tambayar da ake wa annabawa da manzanni, yanda Allah ya faɗa a Qur'ani falla nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin. Za ka mai malamai ilimin da aka ba ku kun san fa an ba ku ne don ku sanar da bayin Allah, kun tsaya sanar da su din kuwa, ko kuwa kun dauki ilimin naku ne a matsayin wani tsani na saduwa da bukatun ku kawai, ba wai da a sanar ba da tsani akan a sanar da bayin Allah yanda za su bauta wa Allah, yanda za su rayuwa wadda Allah yake nufi daga gare su ba. To wato Ibn Jarir, wa Ibn Jarir Tabari shi ya fitar da hadisi cewa akwai waɗansu cikin Yahudawa wanda sukan zo ga mutanen Madina su ne musu nasiha, wai a ganin su nasiha suke musu cewa ku daina ci da dukiyoyinku, kun cika kashe kuɗi, ku daina kashe kuɗin nan, muna jin tsoron in kuka ci gaba da kashe kuɗin nan za ku zo ku talauta. To akan su ne sai Allah ya saukar da wannan ayar allazina yafhaluna. To allazina yafhaluna wa'annan da suke yin rowa bima yajibu alaihim, suke rowa da abin da yake yawa jaba a kansu, wa yamuruna nasa, suke umartar sauran mutane bilbuhuli da yin rowa tahumullahu, kuma suke koyi abin da Allah ya ba su min fari na daga bai wasarin ilimi na daga ilimi wal mali da dukiya, wa humul yahudu, su ne Yahudawa. Wa habarul mubtada'i, labarin mubtada'in an shafe yanda Ibn Malik yake faɗa alfiya wa su ba yi labu jahizun kama ta ƙulu zaidun ba da man inda kuma wa fi jawabi kaifa zaidun ƙulu da nefa zaidun nisku guniya an hu is urif. Wato kaddara shi shi ne lahun wa'idun shadidun, narko mai tsanani ya tabbata gare su, wata na littafin azabin muhina, mun tanadi azaba ta wulakanci ga wanda suke kafircewa da wannan wabi gairihi da waninsa, wanda Allah zai ce musu ga inda za su ciyar, ko ga inda za su tsaya su yaɗa ilimi, amma ba sa sauraron wannan, ba sa ciyarwar, ko ba sa yaɗa ilimi. Kuma lalle a yanzu a tafiyarmu mu gane duk irin kankantar ilimin da Allah ya hore ma ta yi a samu wanda suke bukata, wanda su ba su san wannan ba. Shi yasa abin da yake wajibinka kaka ce za ka dage daga baya, ka tsaya daga baya, ka tage, ka ringa cewa yau kai wani ilimi ne da kai ga manyan malamai, ba ko ina ba ne, ba kowane waikaci ba ne, ba kowane waje ba ne, ba kowane zamani ba ne manyan malaman nan za su iya wadatarwa. Shi yasa kai ma iyaka abin da Allah ya hore ma ka tsaya wanda duk bai sani ba ka sanar da shi, yanda sababin haka sai a haɗu a tsira, don ta yi wanda ka sanar da shi din ya zamo shi ne sababin tsiraka, wanda ka sanar da shi din ya zamo shi ne sababin tsiraka. Shi yasa duk abin da Allah ya duk kankanta abin da Allah ya sanar da kai, in ka gane bukata to ka tsaya ka sanar da shi, kaka ce to kai ai kare ni wannan din, akwai wanda shi bai samu kamar haka ba. Wa atanna lil kafirina azabun muhina, mun tana da azaba ta wulakanci ga wanda suka kafircewa da wannan da waninsa.
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
قال الله سبحانه وتعالى ويسانه وتعالى شيء والذين هكنكما وإنن أرفع على الذين قبله أدفين بس الذين ديه قباتا wayannan da yunfikuna amwalahum suke ci da dukiyoyin su ri'an nafi alhali suna ciyarwa ne ba dan Allah ba ba dan duban Allah yana kallon su ba dan duban Allah yayi umarni da haka ba a'a suna ciyarwa ne suna matsiriye ga mutane dan mutane su ringa musu jinjina ai su kan masu kashe kudi ne su kan masu kaza ne mura'ina la suna matsiriye gare su wala yu'minuna billahi ba sa imani da Allah ba suna ciyarwa bane dan imani da Allah dan Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa in ka ciyar domin sa to zai ninnin ka ma masallin da zai fukuna ma lafi sabbin lillahi kama sallan batin ma tasaba sanadin fi kulli sunnatin ma tuwabba wala bilawil lahir ba suna ciyarwa bane dan sauraron zuwan ranar lahira suna ciyarwa ne dan ranar duniyar nan dan duniyar nan kawai a ringa musu jinjina ai su masu shi ne kuma sun kashe kaza sun ba wani kaza sun ba wani kaza kal munafiqina irin yanda munafikai suke ta ciyarwa kenan wa ahli makkata ko kafiran makka wa man yakunil shaydanu lahu qarina wanda shaydan ya zama abokin zamansa sahiban abokin sa ya amana bi amrihi mutum ya zama ya koma yana aiki ne da umarnin shaydan ba aiki yake da umarnin Allah ba ka ulai irin wa'annan allazina yamhaluna wanda suke rowa wa yamuruna nasab al-bulis wanda suke umarta mutane da rowa wa yaktubuna ma atamu Allah min fadli suke koyi abinda Allah ya ba su daga baiwa sau mun yi kuma lauri wa ra'iyan da kuma wanda suke ci da dukiyar su da riya wa man la yu'minu billahi wa bil yawmil akhir da wanda ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar lahira sune wanda shaydan ya zamo abokin zaman su dan matakar bawa ya zauna da shaydan to abinda shaydan zai dora shi kenan akai zai dora shi akan wannan miyagun halaye ya dora shi kan ruwa saboda yanda aka faɗa a shaydan ya idukul faqara wa yamurukum bil fashai shaydan ko yaushe faɗa muku kudi ya zake in dai za ku ce ku ce dan Allah ai shikenan kun gamo da talauci zo ku dawo ku talauce shi yasa sai dai ku dena sai dai a ciyar dan duniya ta sani in ka ciyar dan duniya ta sani to ai wannan shine ai ka samu mafita ko shaydan ko yaushe yana dora ma'abutansa ne wanda suke abokansa akan koyi abinda Allah ya ba su na baiwarsa ko yaushe sai shaidan ya to yaushe za ka tsaya ka ce sai ka umarci mutane yaushe za ka tsaya ka ce sai ka koya yaushe za ka tsaya ka ce sai ka yi kaza na alheri haka nan kuma ko yaushe shaidan dora mutane yake akan su ci da dukiyarsu ba dan kome ba dan riya haka nan ko yaushe shaidan dora mutane yake akan su bar imani da Allah dan Allah shi shaidan da tun a gaban Allah ya rantsuwa la aqudanna lahum siratal mustaqim ba makawa ya ubangiji sai na tsaya na ga na tsare bayinka daga tafarki madaidaici na tsare su daga tafarki madaidaici su mala'ati nan mai naide mu ne wanda mani mu aisha ma'ilin wala tajru aktharuhum shakirina sai na zo musu ta ko'ina na zo musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu yanda a ƙarshe zai zamo gaba daya a cikin su ɗan kaɗan ne zaka samu masu tsayawa su gode ma bisa ni'imar da kai musu to wanda duk ya da tafiya da shaydan wanda me yake jawowa bawa ya da tafiya da shaydan shine barin ambatan Allah duk wanda yake bar ambatan Allah to ya da tafiya da shaydan wa man ya'shu an zikrir rahmani illa qayyir lahu shaydanan fa huwa lahu qarin duk wanda yake ya kau da kai yayi dindimi daga ambatan Allah to lalle kan sakamakon da zai gamu da ita da shi shine zamu kaddara masa shaydan ya zamo sun hada zama kenan da shi sun hada zama da shi ko yaushe shaydan ya ringa tsare shi daga ambatan Allah ya ringa tsare shi daga tsarin Allah wa innahum laysuduna wa anasabil yasun annal mutaduna ko yaushe shaydan yana hana wanda yake nasa daga ambatan Allah yana tsare shi daga tafarkin Allah amma kuma wannan yafi kowa da tuke cewa shi abinda yake daidai ne yafi kowa tukiya da cewa abinda yake ai shine daidai to duk dai wanda ya bari har shaydan ya zamo abokinsa fasa a garina to karshe iblis shi shaydan ya munana a matsayinsa na abokin zama shi yasa bawa a kiyayi hada tafiya da shaydan a kiyayi zama da shaydan ya za a yi ko a samu tsaruwa daga shaydan a samu kariya daga shaydan shine a koma ga Allah dan Allah ya faɗa duk wanda ya koma gare shi ya dogara da shi to fa ba inda shaydan zai da shi sai za ka karanta Qur'ana fastaizu billahi minash shaytanir rajim innahu laysa lahu sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkaluna inma sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi mushrikuna da zaran mutum ya koma ga Allah ya dogara ga Allah ya nemi Allah ya ije masa sharrin shaydan shikenan Allah sai masa maganin shaydan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya masa maganin shaydan wanda dai ya tafi da shaydan ya da zuwa da shaydan to kan ya hada zama da mummunan aboki, abokin da za su zauna a cikin fata yana ganin shi dinnan akan daidai yake, amma kuma da an koma lahira zai dawo yana da damar zaman da ya da shaidan. Hatta iza ja'ana bala alayka bayni wa bainaka budal mashriqain fa bisal karim, da shi da shaidan din duk za a hada a jefa su a cikin azaba. Shaidan din zai zo yana ba ruwansa, wa kana shaidan lamma quriya al-amr inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa ahlaktukum ma kana li alaykum min sultani illa an da'atukum fastajabtu li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrihi. Shaidan zai ce da ga an gama an hukunci yan wutar ta futa in aljanna safa aljanna, zai zance irin inasa inasa, zai ce kun sani fa Allah ya faɗa muku magana ta gaskiya, ni ma na kawo muku irin nawa tsare tsare, amma kun ga dai abin da na faɗa abin bai cika ba, ba dole ne muku ba, kuka bi ni, a'a na dai kiran ku ne ku zo ga tafiya mu tafi kuka yadda kuka amsa, shi yasa ba ka ku ce ni ne da laifi abin da ya same ku, don a yau kam ba abin da zan amfana muku ba abin da za ku amfana mu, ni kam yau na dawo na yadda da Allah cewa da kuke cewa ni dinnan za ku bi magana ta ba daidai ba ne, bi na ba daidai ba ne fata ne, shi yasa tun a duniya ba wa ka bar shaidan, in ka bi shi ka gama bin nasa a ƙarshe zai dawo ya ce daman ai bin nasa da kai bata kai, yasa wanda zai kubuta daga gare ka ya ce ba ruwansa da kai to me zai sa a yanzu a nan duniya ka bi shi, yasa shi shaidan ko ya munana abokin tafiya. Wa alam ka sani anna kullu insanin cewa duk wani mutum lahu qarinun, yana da shaidan da aka hada su zama, mina shayadi ne daga shaidanu yiwa susu lahu fi duniya ne masausafi a duniya, kuma idan har ya yadda ya yi aiki da wasuwasu na shaidan za su zamo tare a wuta a cikin sarka daya, za a hada a daure su a jefa a cikin wuta. Shi yasa kowa akwai shaidanin da aka hada shi da shi illa iyaka, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka, sai sahabbai suka ce ya rasulullahi har kai ma, yace hanni illa annallaha aanani alayhi fa aslama fala yamurni illa bihayr, sai dai Allah ya taimake ni bisa shaidan din da aka hada zaman sa da ni sai zamo ya bada kai, shi yasa baya zuwa sai da umarni na alheri. Sai zabin da ake nema daga kowa musamman wanda yake tutiya da cewa shi musulmi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ya tsaya tsayin daka yanda zai zamo hatta shaidan din nasa ma ya biyar da shi, amma ba zamo shi yake bin shaidan ba, ai zamo hatta shaidan din da aka hada su zama ya bi da shi ya musulunta. Wa hakulifa an samu sabani, aka ce zargin a nan duniya ne musayin da shi mutum yake bin shaidan a cikin umarnin da yake bashi, wasu na ce a lahira ne za a samu zargin, zai ringa cewa ina ma ba a hada su tare ba, ina ma ba a hada su tare ba, bisa cewa an hada su tare da shaidan din a cikin sarka an jefa a cikin wuta. Wa maza alaihim,
وآمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
من زي سانيسو وانا ابو متن زي رسا دا اشي زي ساي ايماني دا الله زي دم بقى ايماني دا الله تومي رسا akwai abin da zai rasa wani abu a duniya bayan wanda da ya imani da Allah, to Allah nasa ne, Allah ya tsaya masa wa man yumin billahi ya haji kalba, wanda da ya imani da Allah shikenan Allah zai dora zuciyarsa akan shiriya, zai dora shi akan inda zai tsira, wanda ya dogara ga Allah shikenan Allah zai isar masa da komai, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. To me za su yi rasa law amanu billah, da a ce sun yi imani da Allah wal yawmil akhir, da a ce sun yi imani da ranar lahira, da a ce sun yi imani da ranar lahira, ka yi imani da cewa akwai rana da za ta zo wanda duk abin da bawa ya aikata zai ga sakayya a kansa, in hayran fa hayran wa in hayran fa hayran wa in sharran fa sharru. To me za ka rasa a wannan? Ai ala kulli halin, ko da ma a ce ba lahira ka tsaya kai aiki kyakkyawa, to ai ba abin da ka asara. قال المعلم والدبيب كلاهما لا تشر الأجساد قلت إليكما إن صح قولكما فلست بحاسر شيئا أو إن صح قولي فالملام عليكما إن صح قولكما فلست بحاسر أو صح قولي فالملام عليكما إذا ما لم فلسفة da wasu a cikin likitoci suna cewa wai ba magana a ce za a tashi jukuna. Nace ku raba ni da jin wannan magana, ku raba ni da jin wannan magana, in abin da nake faɗa ya zama gaskiya aka tashi jukuna aka yi musu isari, to shikenan ko kun yi babba asara. In kuma yanda kuke faɗa ɗin ma a ce zai zama gaskiya, rusa takadiri wanda ba zai yiwu ba, tunda Allah ya faɗa za a yi tashin alkiyama, shikenan ya tabbata tashin alkiyama gaskiya ne. To a ce ɗin ma ba tashin alkiyama, to mene asar? Na wanke jikina, na yi tsafta, na riƙi sutura, na kare al'aurata, na yi gaskiya, na yi riko da amana, na taimaka wa 'yan uwa, na yi riko da zumunci, na yi taimaka wa raunana, na koma ga Allah, to mene asar? Ko da ba a tashin alƙiyama ba, mene asara? Amma ku ne in magana ta zama gaskiya kuka yi babban asara, inda kun koma dawwama a cikin wuta. Shi yasa me bawa zai rasa dan yayi imani da Allah, dan yayi imani da ranar lahira, wa anfaqu mimma razaqahumullah, ya kuma ciyar daga abin da Allah ya bashi. Dan ka ciyar daga abin da Allah ya bashi, ya baka abin da yake Allah ya faɗa duk abin da ka bayar, to shine zai mayar ma. Wa ma faqatu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, da abin da ka bayar ba makawa zai mayar ma. Kuma shine fiye masu bayarwa, shine fiye masu azurtawa. Shi yasa wata ƙwaruwa ke cikin bin umarnin Allah, wata ƙwaruwa ke cikin bin tsarin Allah, in ba dan kaidin shaydan ba, in ba dan makircin shaydan da ƙawacin zuciya ba. Ai ayyura rarin alaihim fi zalika, ai wata cutuwa ce za ta samu gare su a cikin wannan. Wal istifham lil inkari, istifharin ya zo ne don ya fa'idantar da inkari. An faɗa cewa istifhari yakan zo don ma'anoni wajen guda 32 daban-daban, wadda a ma'ana ɗaya dai shi ne zo don tambayar, ana nufin a san amsa, nan shi ne ya zo don haƙiƙa. Amma a duk sauran ma'anonin ya zo ne majaza, ya zo ne ta fuskar majaza. Wannan lauɗin masdariyatu, masdariya ce, wato kamar an ce wa maza alaihim fi imanihim billahi. Shi yasa aka ce, shi yasa mufassiru muhashi ya ce, to za a kaddara fi, za a kaddara fi, wal kalamu ala taqdiri fi, to maganar za a kaddara fi, wa maza alaihim fi imanihim. Shi yasa da aka ce ita law tana zuwa wato masdariya ce, in ya zamo bayan fi'ili na tamanni, to wannan a galibi ne, can yanda Jalaluddin Suyuti yake faɗa a alfiyarsa, wato walau kama bitulwi mufhimi taman wa man yazifihi allazi fama wahan. Aka Suyuti ya faɗa a farida ko kuma manzuma tabari da irabi aka ce wa masdaran min ba'di wadda aw yawad, lau taka zo masariya bayan wadda koya wadda, shi Suyuti yake a ba ma sai wadda ba, duk wani fi'ili da yake nuna tamanni, to lau ta ya zuwa masari bayan sa. To wannan maganar a galabiya ce, ba ma sai lalle haka ba, ta iya zuwa masariyar ko da ba fi'ilin tamanni. Kama anan kaga ba wani fi'ili na tamanni, illa iyaka istifhamin an ce a iya fassara shi kamar tamanni, sai a ce ya kunshi dan wani abu daga tamannin, yana daga inda yake ta zo din a matsayin masariya. Alhali kuwa wani tamanni, abinda zai fa'idantar da tamanni bai zo ba kafin ita ba, fadin Utaylatu da take cewa ma kana rarraka laumananta wa rubbama amanna alfata wa hawa almajizul muhraku, ma kana rarraka laumananta, kamar ta ce ma kana rarraka fi mannika, ma kana rarraka fi mannika alaina, da a ce kai mana baiwa mai wannan zai kwa zai rage ka da shi. Maganar da ta yi waƙoƙinta baitocinta da aka faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuka, ya ce da a ce baitocin nan sun zo kafin kashe dan uwanta ko kafin kashe ubanta na Ibn al-Harith, da na kyale shi, da sai in kyale shi. To ai da rarrafi ana nufin ba wata ƙwaruwa gare su, wa inna ba za su ƙwaru ba a cikin imaninsu da Allah, ba za su ƙwaru ba a cikin imaninsu da ranar lahira, ba za su ƙwaru ba a cikin ciyarwarsu daga abin da Allah ya azurta musu, bari sun yi riko ne da tafarkin tsira. Wa inna mararru haƙiƙa ƙwaruwa gare su fima hum alaihi, tana cikin abin da suke kansa, barin imani da Allah, wanda duk bai imani da Allah ba shi yayi babban asara. Duk irin abin da zaka ga an bayar ga wanda bai imani ga Allah ba, to babban asara, yana cikin babban asara. Imanin da aka baka yafi duk abin da aka bashi, yafi duk abin da aka bashi, ba ma ba fuskar ka kwatantawa, ba ma za a taba kwatantawa ba, ba ta imani ba ma, wanda ma'abucin sa ya tsira daga wuta ba yanda za a yi ya shiga wuta a ce ya dawwama a ciki. Raka'a bima da za ka yi da alfijir, raka'a ta alfajiri, ai ya tabbata cewa hayrun minad dunya wa ma fiha, sun fi daga duniya da duk abin da yake ciki. Aka ce akwai wani bawa na Allah yana da aboki masoyi, sai abokin nan nasa shi ma dai bawan Allah ne, waliyi ne, sai ya mutu. Sai shi wannan abokin da ya rage a duniya ya yi mafarki da shi, sai yake faɗa masa, ya ce kai ko kuna cikin gida na aiki amma kuma ba ku sani ba, ba ku aikin, mu nan mun zo inda yake mun sani amma kuma ba daman mu aiki. Eh, mun zo inda yake mun sani, mun san duk abin da ake faɗa, mun ga cewa ashe gaskiya ne, amma kuma ba daman mu aiki, lokacin aikin ya riga ya huce. Ya ce wallahi yanzu ni da a ce za a bani duniya da duk abin da ta kunsa, da kuma a ce a bani raka'a biyu kawai, in raka'a biyu kawai, to a bani raka'a biyun nan ya fi min daga duniya da abin da ta kunsa. Shi yasa ashe bawa an masa baiwa baiwa, wanda yake an sanar da shi Allah, an hore masa yadda da Allah, an hore masa sanin Allah, an hore masa bin tsarin Allah, to ai ko ya gamu da babban baiwa. Tun safe ma an ka tashi da alfijir, kai raka'a ta alfajiri kafin duniya, kayi abin da yake yafi karfin duniya, yafi baki ɗayan abin da yake yake duniya. Wa kana Allahu bihim alima, ubangiji bai gushe ba, masani ne da su, yana sanar da duk abin da suke ciki. Duk wannan mai banna ya je ya tai, za a sakan masa ya tai ya tai ya tai, amma dai ana ɗeba masa lokaci ne zai koma ya tadda Allah. Hatta idza farihu bima utu ahadnahum baktata fa idza hum mublisuna fa qad adadirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Duk wani azalimi akwai ranar da za a ga bayansa, azalimi ba zai dore azalincinsa ba, ba da ana ɗeba masa ne lokaci da lokacin ya zo shikenan sai a gaba mishi. Fa yujazihim bima amilu,
innallaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
To innallaha, hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala la yuzlimu mithqala dharra, baya zalunta bawansa koda gurgurdan kwayar zarra. Al-maqsudu min zalika, abinda ake nufi da wannan, izharul adali, bayyana adalci na ubangiji, fil mujazati, a wajen sakayyar da yake, ala sayyiati, bisa kunanan ayyuka, cewa duk wanda ya ga an masa sakayya mummuna, to akan munanan ayyukan da ya aikata ne, ba za a ƙara masa ko da gwargwadon bawan da bino ba, ba za a ƙara masa akai ba. To wa kamalil farli, ko wa kamalul farli, da kuma nuna cikar baiwa, fil mujazati alal hasanati, a wajen sakayya masa hasana, duk wanda ya ga kyakkyawan sakamako to ya dauka lalle kyawawan ayyukansa ne aka kawo masa, tare kuma da irin ninkin da Allah yake, tare da ninkin ninken da Allah yake, man zalla zai qurur la qaransa nan fayura ifahu lahu arafan muraafa. Wa in taku, ko da mafi kankantar tururuwa, ko da kiyashi, ba za a ƙara masa ba a munanan ayyuka, da an yankusa haka nan ba za a rage tarmin hasanati, daga kyawawan ayyukan bawa.